الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمكي مغانا safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 18 ga watan Juma'a al-Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 2 ga watan Mai shekara ta 2010. Wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar ainihin wato sira annabawiya, wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda za mu fara karantawa da karantarwa. Amma muke shimfiɗo ƙa'idoji da hanyoyin da ake bi a yi bincike dangane da tarihin, da kuma yadda ake gabatar da shi da karantar da shi, da kuma yadda ya kamata a ainihin aikatar da shi ta hanyar gwada shi da wurare, da kuma ainihin zamuna, da kuma yanayi, da kuma nau'in mutane wajen ƙarfi ko kuma raunin imani ko addini. Darussanmu da suka gabata mun tattauna dangane da cewa ga hanyoyin da ya kamata a bincike hanyar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ga kuma hanyoyin da ya kamata a gabatar da su wajen karantar da su, da kuma dora jama'a da tarbiyyar su. Sannan muka ce akwai jan hankali game da manya-manyan abubuwa guda biyu masu muhimmanci. Waɗannan abubuwan su ne lura da lokaci, da kuma lura da wuri, sannan kuma da ƙarin lura da yanayin mutanen da za a ainihin wato karantar. Lura da lokaci shine ka gwada lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka haife shi, da sadda ya taso, da irin gwagwarmayar da lokacin ya haifar, da kuma ka lura da irin naka lokacin da yanayinka, ka lura da irin wurin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taso, ka kuma lura da irin wurin da kai ka taso a matsayinka mai da'awa, ka lura da irin yanayin mutanen da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amala da su, kai kuma ka lura da irin mutanen da ainihin wato kake mu'amala da su. A yanzu abin da zamu bada muhimmanci shine zamu dubi ga mutumin da ya tashi nazarin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana buƙatar dan ya samu sauƙin gudanarwa da fahimta da gabatarwa, ya karkasa tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da lokaci, wanda wannan kuma shine zai kai mu zuwa ga wannan darasi na yanzu, wanda taken shi shine aqsamu siratin nabawiyya, tarihin wato karkasuwar tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, in muka tsaya muka dube shi da kyau, zamu ga cewa ta bangaren zamani to yana karkasuwa zuwa ga kashi uku, tun daga lokacin da aka haife shi har zuwa sadda ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan kana so ka yi wa wannan ainihin wato tarihi kyakkyawar fahimta, da kuma ɗaukan darussa a bisa yadda suka kamata, to wannan tazara ta shekara 63 sai ka kasafta ta kashi uku. Al-qismul awwal, kashin farko za ka dubi min al-wilada haythul bi'sa hatta al-bi'sa, ka tsaya kai nazarin tun daga sanda aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa sanda ainihin aka aiko shi, وتمثل 40 سنه وان كما شيكرو 40 ne wadanda zaka tsaya ka ainihin lura da su. Wadansu fi hada alqism hal alarab hal alarab waljazira qabla bi'sat an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal atwar allati marrat biha makkah al-mukarrama wa bina al-bayt al-atiq fa innaha bi'at sirat an-nabawiyya wa tamhid laha wal ahadath al-mutaalliqa bin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qabla al-bi'sa وهي في هذا القسم قليلة محدودة. ابن فرقو كما يبدأ مكتشيكا دوبي تندق لوكا تندق في النبي صلى الله عليه وآله وسلم هزوى سنديتك شكرا 40 اكا ايكوش اوانا مبانقران ابن ديكا ما تكتلاك نظري شينني حال العرب والجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا العرب واسكي يا ابي انسيكي يا ينكي يكي. Wannan shi yasa kuka lura a adab din da na fara karantarwa a makarantar nan na bada muhimmanci game da wannan. Ba dan komai bane, ba ina son ne ku koyi adab ba kawai, amma ina son ku koyi adab ne wanda zai ta'asiri dangane da rayuwarku a matsayinku na masu da'awar sunna. Dan haka ka tsaya kai wa jaziral arabiya kyakkyawar fahimta, kana ƙasar ku sai zama ka santa kamar wanda ya shiga rayu a cikin ta. A ƙarƙashin wannan, hatta yanayin zafi da sanyi, hatta yanayin kadawar iska da yanayin yadda irin zafi yake, da yanayin irin yadda shuke-shuke suke, da yanayin daji ko sahara, duk ana son ka lura da su. Duk wannan suna taimaka maka ne wajen samar da kyakkyawar sura ta yadda wannan ƙasa take. Kuma wani abin sha'awa, a ƙasar nan mun samu wani babban malamin tarihi, adib, shine malam Abdullahi, ai malam Bello, Muhammad Bello sarkin musulmi, dan gidan Shehu Usman dan Fodio. Ya zo cikin littafin shi Infaqul Maythur, abin da ya rinka yi kenan, yana kwatanta ƙasar da yanayin bishoyinta, da yanayin zafi, da yanayin da komai yake a ƙasar. Ba dan komai ba, domin yana so ya shimfiɗa tarihin yadda da'awar mahaifin shi ta kasance ne, da kuma abubuwan da ta riska, da yadda ta samar da wasu canje-canje a wurare da dama, da kuma abin da ya kai har aka zo aka yi bugin buga tsakanin mahaifin shi da masu mulkin da ainihin ya samu a zamanin shi. Idan ka bai wa ainihin wato lokacinka wajen nazarin irin wannan a adab, to yana taimakon ka wajen kyakkyawar fahimtar yanayin da mutane suke. Idan ka tsallake duk waɗannan, ka dubi kawai asalin makasudin, ka yi daidai, sai dai kuma ka rage, wanda wannan ragewar tana da matukar muni. Misalin tela ne ya tashi dinka a mutum taguwa, idan ya tashi ba wai tsawon shi kadai zai duba da fadin shi ba, sai ya dubi irin yadda nama yake kwanciya a jikin shi. Wannan ya sa sai ya amfani da hankali wajen yadda zai yanka hantsar wando, da yadda zai fitar da ainihin hammatar riga. In ba haka ba, zai yi rigar a bisa daidai waɗannan incina da ya auna, amma ba za ta shige mutumin ba, ko kuma in ta shiga sai ta matse shi, wandon ya matse shi a wajen matse-matsi. Haka al'amarin yake ga dukkan mutumin da ya tashi zai yi tarihi, jama'a. Idan bai dubi cikakken yanayin yadda rayuwar wurin take ba, za a samu ainihin wato wasu halal, wato wasu giɓi, da wasu abubuwa waɗanda za su haifar da naƙasa a wajen samar da kyakkyawar fahimta ta wannan ainihin guri. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Wannan na daga cikin abubuwan da za a duba, yaya ƙasar Larabawa take. Ita wannan ƙasa ana kiranta Aljazira ne, amma haƙiƙanin al'amari ai ba jazira ba ce, amma an dube ta ne da yanayin yadda take a jikin kharita. Wato abin da ake nufi da Aljazira shine tsibiri, wurin da yake kewaye da ruwa. Kai, ƙasar Larabawa ba kewaye take ainihin da ruwa ba, ba ɗan tsibiri ba ne haka, amma an lura ne duk inda ka saka ta a jikin faifai kana kallanta, sai ka ga gabas da ita akwai teku kaza, yamma da ita akwai teku kaza, kudu akwai teku kaza, da haka sai aka waye gari sai ta zama ɗin kenan a surance. Tana ɗauka kamar ainihin wato samfuri, ko kuma yanayi irin na ainihin abin da ba a kira tsibiri ɗin. Amma asalin tsibiri ai wuri ne da ba a same shi nan ne, tsandaurin ƙasa kewaye da shi dab, yana ainihin kewaye da ruwa ne. Ba haka ne Jaziratul Arab take ba gaskiya, amma in ka dube ta kamar yadda nace, zaka ga ko ta wannan nahiya tata, to za ga cewa akwai wani tabki, wanda wannan tabkin ba lalle ne ya hada da kasashen kai tsaye ba, an samu sararin kasa tsakanin shi da ita, ko kuma wani kogi ko makamancin haka. Yana da kyau ka san wannan, wanda in Allah ya so sai a darasin adam ne ya kamata a tsaya a tattauna wannan matsala. Sannan ka dubi irin juyin juya halin da Makka ta samu kanta a ciki, tun daga yadda kafuwar kasar ya faru, dangane da ainihin tarihin manzon tsira Ibrahim alayhi salatu wassalam, da kuma irin yadda ɗan shi ya biyo baya, da irin yadda aka kai ga ginin Ka'aba, da irin ɗauki ba daɗin da suka rinka faruwa wajen Hajarul Aswad, maqamu Ibrahim, da mas'alolin rijiyar Zamzam da makamantan haka. Ba dan koyi ba ake so ka tsaya kai wannan wurin fahimta haka ƙeƙe da ƙeƙe, sai domin daga nan ne tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taso. Shi kuwa dukkan inda mutum yake, to ɗan ƙasar shi ne, ba a raba shi da ƙasar shi. Ashe in ana son a yi mishi kyakkyawar fahimta, to sai an dubi yadda tsantsar ƙasar take. Sannan sai kuma ka dubi wasu al'amura waɗanda suka ainihin wato kewaye Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tun kafin a aiko shi wadanda wadannan abubuwan yan kadan ne kwarai da gaske zamu zo mu tattauna su irin yadda ya samu kanshi a halin maraici da irin yadda ya samu kanshi a halin cikin maraici din kuma ga wasu irin halittu sun zo sun danne shi sun tsaga kirjin shi me suka yi mishi me alakar wannan da abin da ya faru ya kasance a rayuwar shi daga baya duk dole ka tsaya ka dubi wadannan ba tare da kiwuya ba sannan al-ismu sani kashi na biyu ne daga abin da ya kamata kai nazari shine min al-bi'sa wa nuzul al-wahyi alayhi salatu wa salam fi ghar hira hatta hijratihi ila al-madina wa tumassil 13 aman wa yusamma al-ahd al-makki wa ahd at-ta'sis wa ad-da'wa wa fiha nuzul al-quran al-makki alladhi qarrara dala'il at-tauhid wa sifat al-bari wa kashafa ash-shirka wa radda 'ala da'awi al-mushrikina وإثبات البعث والنشور والجزاء في اليوم الآخر بجنة أو نار والدعوة إلى مكارم الأخلاق والانتهاء عن المساوي وفيها الدعوة الفردية المباشرة ثم الدعوة العامة ومواقف المشركين واضطهادهم للمؤمنين وصبر المؤمنين وتحملهم الأذى وهجرتهم إلى الحبشة وحصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين وبني هاشم في الشعب والعرض على القبائل وحادثة الإسراء والمعراج وبيعة العقبة الأولى ثم الثانية والهجرة إلى المدينة وأنك شي نبي أنك تعيش نظر إنشي ذاك نظر اللوكة تند أكثر كرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي أكرم فرقه وأن يأثار فاروان تند دقو بيهرا تكتقو تاريه دقو ننكر كدات إنشي كبأبن تي كجيك أينهي نظر إنشي har zuwa lokacin da ya hijira zuwa Madina wannan kuwa duk dauki ba da iya faru ne a tsakankanin shekaru 13 wannan lokacin shine ake kira da zamanin zaman Makka shine ake kira zamanin farkon da'awa wannan shine lokacin da Qur'ani ya fara sauka a Makka wanda manyan abubuwan da Qur'ani ya rinka tabbatarwa a lokacin sune tabbatar da dalilai na tauhidi da bayani akan siffofin gaskiya na Allah madaukakin sarki sabanin siffofin ƙarya da ainihin mushrikan Makka suke dangantawa Allah lokacin da kuma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rinka bayyana mecece shirka sannan da kuma rugurguza duk wasu ƙarerai da maganganun gargajiya waɗanda kunne ya girmi kaka suka rinka ainihin wato yadawa a tsakanin mushrikai dangane da wasu halittu kamar mala'iku kamar ainihin annabawa kamar aljanu da makamantansu akwai karerai akwai tatsunyoyi masu dimbin yawa waɗanda su suka waye gari suka zama a matsayin addini waɗannan irin al'amuran manzon Allah ya rinka raddin su da kuma irin kwazon da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya danya gamsar da su akan cewa duk inda mutum ya rasu wata ran Allah zai tashe shi zai kuma hada shi ya mai da shi zai mai sakamako a lahira da aljanna in shi mutumin kirki ne zai kuma yi mishi mummunan sakamako da wuta idan shi mutumin banza ne da kuma irin salon da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan lokaci wadda ta bada karfi bayan shirka to ba ibadoji aka bada karfi ba bayan shirka a lokacin an fi bada karfi ne kiran mutane zuwa ga makarimul akhlaq mutane su daina ƙarya su daina gulma su zama mutanen arziki su daina kiyayya su daina ainihin wato hasada da kuma barin wasu munanan ɗabi'u irin shan giya zina fushi da makami to a wannan lokaci ne zaka tsaya kai bincike dangane irin yadda da'awar ta fara daga mutum ɗaya ne yake yinta kuma da irin salon da'awa na mutum guda one on one annabi sallallahu alaihi wa sallam ya same ka daga kai sai shi yayi maka bayani yayi maka sharhi ya kai tambayoyi wani ya ƙaryata wani ma ya sa hannu yayi duka wani ya ashar wani ya tashi fushi ya bar gurin da kuma irin yadda da'awa ta koma ana iya samun mutane a tare a yi musu to sai ka koma ka ga a irin wannan lokacin yaya annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallam mu yanzu muka tashi da'awa ta gaba ɗaya muna kiran wa'azin ƙasa ne ko wa'azin mako ko kuma mu tara al'umma a wani ɗakin taro a gabatar musu da wa'azi kar ka taɓa fahimtar ad-da'watul 'amma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da haka aka fara mushrikai ne yake zuwa yana samun su suna zaune, wani lokacin gulma suke, wani lokacin shan giya suke, wani lokacin hirarraki suke mara ma'ana. Yana so ya kira su zuwa ga addini a yadda suke. Su ne ke da ta cewa kuma ƴan kama karya ne a cikin ta cewar tasu. In yanzu sai ya nemi izinin su, ko kun yadda in karanta muku maganar da Allah ya saukar min yau da safe ko da rana? Idan sun ce sun yadda ya karanta, in sun ce ba su yadda ba fa, sai ya wuce. To sai ka dubi kanka a yayin da ka samu kanka a mujtama a yanayin zamantakewa irin wannan. Za ka je ka samu mutane ne waɗanda suke ƴan iska, ƴan gayu, ƴan kaza, ƴan kaza, ƴan kaza. Za ka je ka sa lasifika ne, kana wa'azi suna watsewa, ko kuwa kana wa'azi suna ci gaba da maka dariya, ko kuwa dai kana yi da sunan cewa kai dai kayi, ko sun ji ko ba su bi ba. Kaga nan sai ka tsaya kayi nazarin wannan. To sannan da kuma irin matsayin da mushrikai suka fara ɗauka a wannan lokacin, da kuma irin yadda aka rinka kaiwa mu'minai hari da farmaki, a nan ne za ka gane irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rinka neman mutanen da za su taya shi aiki daidai da gwargwadon yadda lokaci da yanayi ya hukunta. A farkon da'awa ana buƙatar haƙuri ne da juriya, don haka wasu sun zo ba su musulunta sai Annabi ya ce a koma, sai ka ji na yi ƙarfi sannan ka dawo. Ba a san shi ne, ba a san shi bane, a lokacin ba zai iya ɗaukar wannan yanayin ba. To da ya shigo ya gudu ba zai dawo ba har abada, gwamna ya tafi in ta nuna ya dawo a ci ainihin mai saukin da shi. A lokacin duk wanda haƙurin shi bai kai matuƙa ba, to ba zai iya yin addinin musulunci ba. Dan haka Allah ya taimakawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da Abu Bakar as-Siddiq, babban abokin shi ne, aminin shi ne, sa'an shi ne, tsaran shi ne, komai nasu yayi ɗaya a jahiliya, ba su taɓa samun bambanci ko gaddama ko jayayya ba. A ƙarƙashin haka yadda shi yake da haƙuri Annabi sallallahu alaihi wa sallama, haka Abu Bakar yake da haƙuri. To sai zama su ne suka fara ainihin tafiyar. Ana nan cikin tafiyar sai Allah ya jeho wani bawa wanda ya daɗe yana wahala a duniya, ya daɗe yana shan duka, yana azabtuwa. Wannan bawa shine Bilal. Don haka mari da ɗauri na wuri guda da ainihin sa bulala a daki mutum, duk aurin Bilal wannan mai sauki ne, don shi an sha kwana uku ana jibga shi, a hana shi abinci na wuni guda ko dare guda. To in ya zama ba zai samu abincin safe bane, amma zai samu na rana, kaga shi ma zai iya wannan tafiya. Don haka wata ran da aka tambaye shi mamma aka, sai ya ce ma'i hurrun wa abdun, bawa ne guda tare da ni da kuma ainihin wani ɗa guda. Yana nufin daga Abu Bakar sai Bilal. To a lokacin waɗannan mutanen za su iya jurewa duk wata wahala, duk wani ɗauki ba daɗi za su iya jurewa, suna da haƙuri. Wannan dai dattijo ne mai mutunci, ya saba da duk wani iskanci na mutanen jahiliya yana jurewa. Don an tambaya Abu Bakar an ce ka taɓa shan giya ko a jahiliya, ya ce a'a. Me yana ka shan giya ko a jahiliya, ya ce saboda tana zubar da mutunci. Kaga Abu Bakar ba tsohon ɗan kulab ba ne, ba ɗan karta ba ne, ba ɗan dara ba ne, duk wani shashanci bai taɓa samun kanshi akan haka ba. Da haka ne su da kansu kamar yadda suka yi wa abokin shi laƙabi da al-aminu wajen aminci, suka dawo shi kuma suka ba shi laƙabin al-atiq, wato wanda ya yanta fuskar shi ya mutunta ta, bai taɓa kai ta wurin banza ba, bai taɓa zuwa gidan sulma ba, ba taɓa ganin shi wurin cata ba, ba taɓa ganin shi wurin kalankuwa ba, duk wani shashanci ba taɓa ganin Abu Bakar ba. Sannan yana da juriya, yana da haƙuri, mutum ne mai haƙuri. To a wannan lokacin kun ga irin waɗannan mutanen ake buƙata. To da tafiya ta tafiya sai ya zama ana buƙatar mutanen da suke suna da kuɗi, waɗanda in buƙata ta tashi za su iya tarbawa da kuɗi. Sannan kuma ko ba a ji tsoronsu don komai ba, za a ji tsoronsu don su suke bayar da kaza, suke bayar da kaza. Sai Allah ya jeho Khadijatul Kubra. Khadijatul Kubra ta taho a matsayin wadda mu'amala ta hada da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta harkar kasuwanci, ta juye ta zama ta aure, daga ƙarshe kuma sai ta zama ita ce maman addinin musulunci, ma'ana uwa ce wadda take tallafawa addinin musulunci da mutuncinta da kuɗinta da muƙaminta da ainihin sanayyar ta ga manya-manyan attajirai da kuma manya-manyan masu kama kariya na gari. To da wannan tafiya ta tafiya sai kuma yanayi ya kai an fara wulakantar da musulmi, yanzu ba da fatan baki bace, za ga musulmi kawai sai a kama shi a haushi da duka, shi kanshi annabin yazo yana sallah sai a ainihin wato haushi da duka, a dauko wannan kazanta a yarba mishi, a dauko wannan leda mai dauda a yarba mishi, a tofa mishi yawo, a yi kaki a tofa mishi. To abin ya zama yanzu kuma masu mutunci da hakuri to aikin su nan kuma ba zai cika bada fa'ida ba, alhazan birni aikin su ba zai cika taimakawa ba. Yanzu ana bukatar tsofaffin yan daba ne, amma in suka taho ba daba za su tahoyi ba, musulunci za su tahoyi. Amma in aka gansu a cikin tafiyar to ba dan Allah ba, dan tsoron sharrin su, to za a ja da baya. Sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo ainihin sayyidina Hamza. Sayyidina Hamza shi ya fara musulunta a duk cikin yan daban Makka, mutum ne wanda yake kankame ne yadda ake siffanta shi. Sannan abin da zai kai Hamza kasa to zai kai manyan karfi guda goma kasa, sannan ya kai Hamza kasa, ba rago bane tun a jahiliya. Sannan ba shi da tsoron magana, duk inda ya gagara a kuba kai zai iya saka kanshi. To sai Allah ya kawo shi, to kawo shi wannan abin sai jikin ɗan iskan Makka ya fara sanyi, domin su Hamza dama su ne gagararru, su dai ba masu kuɗi bane, su ba masu mutunci bane, amma ba girma ba arziki aka basu, su ma suka kafa karamar hukuma irin tasu ta ɗan iska, sai abin da suka ga dama suke yi. To a cikin wannan yanayi Allah ya kawo Hamza, sai tafiya ta fara sassauci, sai zama sai kananan fitsararru su ne suke iya yin rashin kunya ga tafiyar, su ne irin su Abu Jahal da irin su Umar. Ana nan sai kuma salon addu'a annabi ya juya yana roƙon Allahumma izza hadha ad-dina bi ahad al-umaraini, Allah ɗayan waɗannan fitsararru guda biyu Allah ka shiryar da shi kuma ka taimaki addinin da shi bayan ya shirya. Sai Allah ya amsa wannan addu'a akan sayyidina Umar ibn al-Khattab, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Sai ga Umar ya sako kan sakalin shi zai tafi ainihin yawon farauta, amma sai zuciyar shi ta yaliya mishi bari ya je kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda wannan zai samar da babbar farauta wanda kowa zai yaba mishi. Ya taho sai wani haɗu da shi yake bashi labarin, yo ai kai ka fara da gida tukuna, ba kanwaka can Fatima da mijinta Sa'idu sun karɓa addinin musulunci suna karatun alqur'ani, shine yace lallai masifa tayi masifa, to bari je in fara da su. Nan ya je aka yi duk dauki ba dadin da za a yi, ya fito daga ƙarshe dan ya zo ya karɓi addinin musulunci bayan jikin shi yayi sanyi da irin abin da ya ji ya karanta na karatun alqur'ani kamar da malaman tarihi suke faɗi. Kuma za mu zo kan waɗannan abubuwa, za mu bi su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala. To me ya faru? Isar shi ke da wuya sai Hamza ya miƙe tsaye, ma'ana wannan ƙaramin mara kunyan ne ya zo, yana zuwa sai ya fuskance shi cewa ku buɗe mishi ƙofa. Ana cewa Umar ɗin ya ce ku buɗe mishi ƙofa, yau ba mu ne manyansu ba a fagen daba, ku buɗe mishi mu ji idan ya zo da alheri ne ya wuce ga manzon Allah, can shi ne yake ba da alheri, in ya zo kuma zai mana iskanci ne to sai mu maganin shi, ma'ana manzon Allah shi ba zai tashi ya dake ka ba, amma an karatu ne da tafsiri ka je wurin shi. Amma abu ya kama dan ba za a yi to ga mu. Sayyidina Hamza ya tashi ya tarbe shi, sai Umar na buɗe ƙofa sai kuma ya faɗi kalmar shahada. To shikenan kuma wuri ya ruɗe. Waɗannan irin mutanen da Allah ya shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba banza ba. To dukkan mai da'awa dole ne ya tsaya ya shakkala da'awar shi a haka. Akwai nau'in mutanen da abu ɗaya ne ya haɗa ka da su, to sai kai fatan su shigo, domin wannan abu ɗayan da ya haɗa ka da su kai sassauci akan sauran da baku haɗu ba, domin ita da'awar ta samu fa'ida. Amma in kace sai an samu irin ka gaba ɗaya sannan za ku tafi tare, to na farko bayan matsalar da za ka samu mafi girma wajen